إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بيان هكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا درن الصبر زي زمو درن شاهد كينان watan Rabi'ul Awwal hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara 1447 wanda ya dace da 5 ga watan 9 shekara ta 2025 miladiya haihuwar Annabi Isa dan Maryam alaihi salam to cikin ikon Allah satin da ya gabata mun samu kammala littafin Nurul Albab na Sheikh Al-Mujaddid Usman Danfodiyo rahimahullahu ta'ala to shine sai muka yi alƙawari cewa wannan rana zamu dora hawa yau dai da littafi daga cikin kuma littattafansa shine sai muka zabi wannan babban littafi wanda kusan duk cikin littattafan da ya rubuta ba littafin da ya kai shi shahara da kuma yaduwa cikin al'umma shine mai suna Ihya'us Sunna wa Ikhmadul Bid'a ma'ana rayar da sunna da kuma bici bid'a kashe bid'a wanda Sheikh Abubakar Mahmud Gumi rahimahullah lokacin da su Sheikh Ismail Idris suka yi tunanin kafa wannan kungiya mai albarka ta Izala to lokacin da za su yi launching a Jos sun nemi sun gayyace shi sun nemi kuma yazo a lokacin sun sa mata suna Izalatul Bid'a to sai malam ya bada uzuri bai samu halartar taron ba sai tura dalibinsa a matsayin cewa ya wakilce shi sai ce to amma ina da shawara bai yiwuwa wannan sunan nasu da suka samu wannan kungiya sun dauko shi ne daga littafin Sheikh Usman Danfodiyo mai suna Ihya'us Sunna yace to yana ba da shawara su ma su kara da wa iqamati sunna tunda ka ce ka gusar da bid'a to ai aikin bai kare ba tunda kaga kenan akwai wani abu da mutane suke yi mara kyau wanda ka raba su da shi to amma kuma baka faɗi abin da zaka kawo musu ba to shi yasa sai suka karbi wannan gyaran kuma sai suka sa mata jama'atu izalatul bid'a wa iqamati sunna Allah ya ji kan malan yayi masa rahama wannan tunani yayi kyau da inda sunan ya ci gaba da tafiya a haka to sunan zai ta fuskantar kalubale cewa dai a kawar da bid'a a kawar da bid'a to sai mi kuma kaga ba za a fahimce su ba amma sai aka ce a idan an kawar da bid'a tunda bid'o'i daga cikin manufofin kafa kungiyar akwai bid'o'i da suka yi yawa a wannan kasa da mutane suke yi kaga an raba mutane da bid'a sai a dora su akan sunna wanda ita ce addini kusa ana ganin daga wannan littafin suka yi iktibasin wancan sunan saboda duka ma'anar daya ce ihya'us sunna wa ikhmadul bid'a illa kawai su sun yi taqdimi da ta'khiri madadin su ce iqamatus sunna wa izalatul bid'a sai suka ce izalatul bid'a saboda bid'a din ita ake buƙatar a kawar kuma sai an kawar da ita ne sannan za a dora mutane akan sunna da a ce babu bid'an to shine sai a fara da iqamatus sunna din to amma tunda ana bid'o'i kala kala da shirka da abubuwa to kaga sai an raba mutum da wannan ba zai yi mutum na kan bid'a ba kuma ka zo ka ce wai ga sunna ya ƙara kaga ba zai yi ba to su ma tunanin su tunane ne mai kyau akwai balaga da fasaha a ciki to fatan mu Allah ya karbi aikin su da wannan manufa ta su ta alkhairi babu shakka wannan littafi kusan duk littattafan da ya rubuta to babu kamarsa ta fuskar karbuwa da shahara da ya cikin al'umma san ko ina zaka ga ana karantar da shi sannan kuma za mu ga ya dan wasa ashi ba kamar sauran littattafansa ba duk da yayi wasu littattafai waɗanda suke ɗauke da irin wannan ma'anar wasu ke karantar da wani sashi kamar shi wanda muka kammala Nurul Albab kaga duka dai faɗa ne da miyagun al'adu da wasu abubuwa da sauran littattafansa dai irin su bayanul bid'ah shaytaniyya shi kuma kawai ya ware shi don bayanin bid'o'i kawai yana ta kawo su da sauransu da sauran littattafansa to wannan sai ya hada tsakanin cewa in ya maka bayanin bid'a to kuma ga sunna yawwa idan ya ce maka kaza bid'a ne to zai ce maka ga kishiyansa kaga shikenan an huntar da kai to yana daga cikin dalilan da yasa ya samu karbuwa to bisa ga al'ada ya kamata idan za a karantar da littafin mutum a dan yi bayani ko da a takaice ne game da shi wancan Nurul Albab ba mu samu damar yin bayani akan tarjumarsa ba duk da bayani akan wane ne dan fodiyo abu ne mai wahala kuma abu ne wanda yana buƙatar darussa masu yawa ba abu ne wanda za a yi minti 50 ko awa ɗaya ba ba zai wadatar ba saboda rayuwar tana da faɗi kuma bangare bangare ne bangarori ne daban-daban kusan galiban shi dan fodiyo kawai dai mun san shi a suna ne amma abubuwan da suka gudana a rayuwarsa da asalinsa to mafi yawa mun sani ba kawai dai sunan munka to shi yasa za mu yi dan tsokaci akan wannan sauran wasu bayanai abinda ya shafi yaƙoƙi to ba za mu shige shi ba tunda za mu sa tazyinul waraqat to shi kuma ya kunshi tarihin ya wuce a wucin su da da'awarsu da gwagwarmayar da suka yi da sarakuna to tunda mun sa littafi akan wannan to kaga ba buƙatar sai an yi bayani akai to shi sunansa Usman shine sunan da mahaifinsa ya saka masa an haife shi hijira tana da 1168 hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sannan ya rasu hijira na da 1223 yau yana da shekara 215 cif da rasuwa Sheikh Usman Danfodiyo muna addu'a Allah ya gafarta masa kuma an haife shi a wani gari da ake kira Maratta. Duk da akwai sabani, wasu da cewa an haife shi a Tsagel, wanda Tsagel yanzu tana cikin local government din Gwadabawa, Sokoto State a yanzu, a wancan lokaci kuma tana cikin Niger. To amma zance mafi inganci an haife shi ne a garin Maratta. Maratta shi kuma yana cikin jihar Tawa, can yankin Madawa. In ka je Tawa to zaka nosa kai gabas, akwai gari da ake kira Madawa a yanzu. To Maratta din tana ƙarƙashin Madawa. To a ce aka haife shi, wanda duka yanzu dai kaga duka suna cikin Niger. Saboda haka ɗan Niger ne ba ɗan Najeriya ba ta fuskar haihuwa, duk da zamansa da komai da gwagwarmaya kuma an yi shi ne a Najeriya. To kaga mun fitin ribar safe da mutanen Niger. To da yawa wasu ba su san wannan ba. To sunan mahaifinsa Muhammad, shi kuma sunan mahaifinsa Usman, kakansa na farko kenan. Kamar yadda sunansa Usman, to sunan kakansa na farko Usman, shi kuma sunan mahaifinsa Salih, shi kuma sunan mahaifinsa Harun, shi kuma sunan mahaifinsa Muhammadu Gwardo, shi kuma sunan mahaifinsa Muhammadu Jabbo, shi kuma sunan mahaifinsa Muhammadu Sambo, shi kuma sunan mahaifinsa Buba Baba, shi kuma sunan mahaifinsa Masirana, shi kuma sunan mahaifinsa Ayyubu, shi kuma sunan mahaifinsa Musa Jakolo. To shi Musa Jakolo shi ne kakansu na goma kenan. Za mu zo kansa. To mahaifinsa da ake kira Muhammad shi ke da lakabin Fodiyo. Shi labazin Fodiyo Filatanci ne. A Shehu Abdullahi rahimahullahu ta'ala a littafinsa Ida'un Nusuhi ya yi rubuta littafin don ya yi bayanin malaman da ya karɓi ilimi daga gare su. To ciki ya yi bayani a kan ɗan uwansa Shehu Usmanu. To shi Muhammad mahaifin nasu shi yake da lakabin Fodiyo. Fa'un ɗin tana da dhamma, sannan dhamma ɗin ba za ka faɗe ta khalisan ba, za ka yi mata ishimami, za ka shaƙa mata ƙanshin kasara ke da. Sannan wawun sakina, sannan dalun ita ma da dhamma, sannan ya'un ita kuma za ka yi mata imala. Fodiyo, Fodiyo, Fodiyo shi ne asalin sunan larabcin, asalin sunan da Filatanci. Dan Fodiyo da muke faɗa Hausa ne. Fodiyo, Fodiyo, ma'anarsa shi ne alfaqihu, malami. Da shi Muhammad ɗin babban malami ne, makarancin Alƙur'ani ne, sannan kuma malamin fiqihu ne. To shi yasa sai su Fulani sai suka yi masa wannan lakabi ɗin. To shi yasa shi a Shehu Usman sai ana ce masa Ibnu Fodiyo, ma'ana ɗan wancan ke. Yana daga cikin laƙubbansa da suka da ya shahara da su. Wanda banda wannan ya shahara da suna a Shehu. Shi yasa tun bayan wucewarsa, to duk wanda Hausawa ko Fulani suka samu Shehu, to yana koma zuwa ga a Shehu Usmanu. Yawwa, sannan cikin lakabinsa akwai Nuru Zamani, akwai Al-Mujaddidu bi kasri dali, ba mujaddadi ba, kuskure ne. Al-Mujaddidu saboda ya jaddada addini, rahimahullah. Sannan daga cikin sunayensa akwai Amirul Mu'minina, wanda Shehu Abdullahi ya kira shi da haka a littafinsa Kitabun Nasabi. Sannan daga cikin sunayensa akwai Shehul Islami. Shi kuma lakabi ne wanda ake sama malami shi idan malami ya zama musulunci ya amfana da shi, ya ba da gudunmuwa mai yawa akan musulunci, ba ƙaramin lakabi ba ne. ka ji an ce ma malami Sheikhul Islami dattijon musulunci kenan shi gaba ɗayan rayuwa ta yi musulunci ce gaba ɗayan rayuwarsa kunyarsa Abu Muhammad an gane saboda yana da ƴaƴa Muhammad da yawa da yana da ƴaƴa wajen 37 maza 20 mata 17 shi Muhammad Bello shine na huduma kamin sa akwai Muhammad Sa'ad akwai Muhammad Sambu akwai Aliyu sannan shi Muhammad Bello su ma dancan dun malamai ne to kaga waɗannan uku suna gaba gare shi sannan ya aure mata 12 daban-daban wasu sun mutu wasu ya rabu da su shehu ya yi aure da yawa yana daga ci da Allah ya taimaka Allah ya jagora to shi wancan Musa Jakolo wanda shi ne kakansu na goma to asali shi ɗan ƙabilar Toroɓe ne Toroɓe waɗanda ake kira Torankawa da Hausa an gane? Yawwa shi kuma ya fito daga ƙabilan Rum ne shi kuma Rum ɗa ne ga Isu shi kuma Isu ɗa ne ga Ishaq ɗan annabi Ibrahim to ɗan uwansa annabi Ismail shi Allah ya azurta shi da yawan ƴaƴa mata haka za su kai kusan 12 maza afwan Allah ya jarabce shi da yawan ƴaƴa maza da yawa amma yana da mace ƙwaya ɗaya sunanta Nasmatu shi Ibrahim abin da Ismail kenan to sai wasiya cewa ɗan uwansa Ishaq ko da bai duniya ya haɗa su aure sai a yi auren ɗanwa da to sai aka haɗa shi Nasmatu da kuma shi wato Isu ɗin to su ne da suka haɗu sai suka dinga haifuwar mutane haka kamar dai Larabawa ana kiransu Bani Asfar an ce asalinsu daga Rumawa ne su ne nasaran Rum an gane? To a wancan lokaci za ka gan su farare sannan kuma jajaye wanda yana yiwa Fulani daga wannan launin suka fito to wannan zuriya ita ce ta ci gaba da wanzuwa har zamanin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama saboda kamar yadda shi Sheikhu Abdullahi ya faɗa a littafinsa aslul fulaniyina ko aslul fulatiyina asalin Fulani ya ce su Fulani dama mutane ne waɗanda ba sa zama wuri ɗaya tun asalinsu haka suke in suka zauna nan wani abu ya faru za su kwashe kayansu su koma wani wuri can ma in wani abu ya faru za su kwashe su ƙara ba gaba su asalin ba su taɓa zama wuri ayyananne ba to haka suka yi ta yawo har suka zo Magharib an gane? Yawwa nan yankin Misra da abin nan da gehen ruwa da sauransu to wannan lokaci a zamanin Amru Ibn al-As lokacin akwai sahabi da ake kira Uqubatu Ibn Nafi wannan shine daidai duk da mafi yawa hatta shi a Sheikhu Abdullahi zaka ga mafi yawa Uqubatu Ibn Amir yake rubutawa a littattafansa kamar Tazyinul Waraqat ya rubuta haka Kitabun Nasb ya rubuta haka Ida'un Nusukh ya rubuta haka Aslul Fulatiyin ya rubuta haka to abin da yake daidai Uqubatu Ibn Nafi shi to da yake nasabar kamar yadda ya faɗa yace sun karɓe ta ne daga malamai malamansu suke gaya musu su Torankawa din Toroɓe din sai yana yiwa daga gare su aka samu wannan kuskure din madadin a ce Uqubatu Ibn Nafi sai aka ce Uqubatu Ibn Amir kamar in ka koma littattafan tarihi na musulunci Uqubatu Ibn Nafi kake gani wanda shi ba Quraishi ne to lokacin ya zo jihadi har ya zo nan Magharib din a yankin Misra to sai ya haɗu da waccan ƙabila din an gane wadda ta fito daga room din su to rabbe din da yazo sai sarkin su yan musulunta sai ya aura masa diyarsa ya aura ma Uqbatu bin Nafi diyarsa ta ake kira Bajjumangu eh to an ce sun samu kamar yaya biyar haka to yayan da suka yi ta haihuwa to sune suka yi ta yawo to bayan zuriyar tasu ta bunƙasa ko kuma sun samu waɗancan yaya guda biyar to sai zan suna magana da yaran mahaifiyarsu ita Bajjumangu din an gani wanda nisbata tana tukewa zuwa ga shi room din jika Annabi Ishaqa to kuma yaran su fulatanci ne to yayan da suka haifa tunda shi Uqbatu Ibn Nafi zuwa yi larabci yake yi to sai suka tashi ba su san larabci ba sai suka tashi da yaran mahaifiyarsu ita Bajjumangu din sai suka dinga abin nan eh to haka zamani yayi ta tafiya sai shi Musa Jakolo din nan shi Sheikhu Abdullahi yace ya dibi fulani kamar mutum 400 haka da niyyar aje jihadi tunda lokacin ana tafiya ne na ƙasa in aka je gari kaza a yada zango a tsaya a nemi guzuri a ƙara ba gaba to har tafiya ta kawo su nan Futa Toro nan yankin Senegal gabar ruwa an gani to suka zo nan sai Allah bai hukunta su wuce gaba ba sai zaman su ya tabbata a nan daga nan kuma aka zo wani dalili na tashin hankali ya faru sai ya yi hijira shi Musa Jakolo ya zo hannan cikin Nijar garin Kwanni ai shi ya kafa Kwanni Kwanni ga tana in ka bar Sokoto ka je Illela daga Illela sai Kwanni to Musa Jakolo ya kafa ta tare da fulanin da ya kwaso a wannan lokaci to daga nan Kwanni zuriyar tana ta yaduwa har aka zo ga kakannin shi Sheikhu Usman to sai suka warwatsu a cikin Nijar wasu suka shigo Najeriya kamar Daura Adamawa afwan wasu kuma suka yi ta yawo a cikin Nijar din to shi kakanninsa sai suka yi wajen tawa a can yankin Mada wadanda muka ambata wanda a can ne aka haifi shi Sheikhu Usman rahimahullahu ta'ala to abinda ya faru kenan to ana nan daga nan kuma mahaifinsa kuma sai hijira bayan an haife shi a can to nan ne sai ya dawo Tsagel wanda tana cikin Gwarabawa local government a yanzu garin yana na har yanzu to kusan mafi yawan rayuwarsa ta kurciya shi a Sheikhu Usman a garin yayi shi yasa mafi yawa wasu sai suka dauka kona aka haife shi a an zo da shi ne amma yana karami dan lokacin shi a Sheikhu Abdullahi ba haife shi ba dan tsakanin su kamar yadda ya faɗa a Tizyinul Waraqat akwai shekara 12 tsakanin su Sheikhu Usman kaga ya girme shi da shekaru masu yawa tunda shi an haife shi a Marnona ita ma tana nan dai cikin Sokoto shi a Sheikhu Abdullahi kenan to ana nan rayuwa haka ta ci gaba da tafiya a nan Tsagel nan ne ya taso mafi yawan zamansa na kurciya nan ne to wannan shi ne asalin shi a Sheikhu Usman amma a Sheikhu Abdullahi ya ce su karan kansu sun fito ne daga Tsuri Sina su toran kawa ne daga can suka fito tunda dama an ce mutane ne su je wuri kaza su zauna su tashi su je wuri kaza su tashi su je wuri kaza to haka suka yi ta yawo ba sa zama wuri daya an gane ko da sun fahimci akwai matsala ga wuri to kwashi kayansu suka su yi gaba can ma yin wata matsala sun ka hanga kuma su ƙara su haka suke ba sa zama wuri daya to kuma za mu ga ko tarihin sa shi a Sheikhu Usman za mu ga haka yake an gane ko kunan Najeriya za mu ga kaga ba wuri ɗaya ya zauna ba tunda kamar Tsagel ya zauna daga baya ya koma Gudu wanda ita ma cikin Sokoto ne a yanzu ya koma Zamfara yana koyar da su addini kusan sai da ya shekara biyar a can saboda a wancan lokaci kamar yadda shi a Sheikhu Abdullahi ya faɗa cikin Tazyinul Warqat shi mutanen zamfara mutane ne wanda ƙanshin musulunci ma baka ji tattare da su sannan mutane ne masu taurin kai suna da taurin kai sosai shi yasa suka dan ba su wahala sai da ya shekara biyar yana da'awa to da aka ga dai sun dan kama musulunci to shine sai suka dawo yankin Kebbi to a wannan lokaci sun zauna Gondu yayi shekara kamar 2 zuwa 3 haka shi a Sheikhu Usman sai ya bar Gondu kuma ya dawo Sifawa wanda nan ne mafi yawan rayuwarsa a ƙarshe-ƙarshe to a ƙarshen rayuwarsa ɗansa Muhammadu Bello dama shi ya gina Sokoto to ko da ya fara gina ta shi yana nan Sifawa ga yanan kamin ka shiga Bodinga to daga baya da ya samu labarin ɗansa ya fara gina Sokoto ɗin sai ya tashi ya je Sokoto ɗin da wuce shekara biyu sai Allah ya karɓi rayuwarsa duka zaman da ya Sokoto shekara biyu ne Sheikhu Usman rahimahullahu ta'ala wanda shi kuma a Sheikhu Abdullahi a wannan lokaci yana Bodinga to ƙarshe dai wani dalili sai ya sake dawowa dai Gondu zaman sa ya tabbata a nan Gondu kuma nan ya rasu na aka yi abubuwa da sauransu har yanzu kabarin sa a yana nan to a takaice wannan ita ce nasabar shi a Sheikhu Usman wannan shine asalinsa Fulani ne na Turankawa wanda su kuma asalinsu daga Rumawa ne nasarar Rum wanda suke da haɗi da Larabawa an gane yawa to haka suka taso amma dai yaran su to kuma Fulatanci ne tun a wannan lokaci su Musa Jakolo da sauransu hatta Bajjimango din tun zamanin shi Ukubatu bin Nafi din Fulatancin suke yi saboda haka da daddan yare ne ya jima sosai sosai to haka dai rayuwar ta kasance to saboda haka mutum ne wanda ya hada rubuce-rubuce ya rubuta littafi sama ga 100 daban-daban wanda daga cikin su iya usunna na ciki sannan ya hada kuma da karantarwa mutum ne mai karantarwa shi yasa Al-Waziru Gidado a littafin Sarawdul Jinan yace ya hada abubuwa guda uku wanda su suka taimake shi ya samu nasara a wannan kasar akwai ilimi akwai tsantseni mutum ne mai takatsantsan sosai Sheikhu Usman yana da waro kwarai da gaske sannan yana da alhimmatul aliya bai da kasala ko nawa da sauransu da an ce ai abu kawai za a yi kuma sai Allah ya taimake shi da waziri Jarumi Sheikhu Abdullahi yana da shaja'a kwarai da gaske an ce yana dan da jiki haka to yana da shaja'a sosai shi yasa zaka ga mafi yawan yakokin da aka yi ai shine komanda ai shine ra'isul lijeshi shi ake shugabantarwa in banda daidai kun yakoka kamar wanda zamu zo kansu kamar yakin Alwasa wanda Aliyu Jede shi ma abokin Sheikhu Usman ne shi ya jagoranci wannan yaki amma mafi yawa yakokan da aka yi su Alƙalawa yakin farko da na biyu da yakin Kwato da yakin Matankari da yakin Kwanni da wanda aka yi na Kebbi in ka cire na Alwasa to duka zaka ga Sheikhu Abdullahi shine jagora to Jarumi ne sosai sosai lokacin akwai ma wani kafiri da ake kira Sidi yana cikin Azbinawa to sai ke ce mutanensa Abdullahi Ngafa ya dami mutane insha Allah ya alƙawalin sai ya zo musu da kai ne sai ya saro kai ne to ana nan da aka zo yakin Alwasa din sai tunkare a Sheikhu Abdullahi zai kashe shi sai Muhammadu Bello suka zo don shi ba shi kariya da kuma Muhammadu Al-Bukhari shi ma dan a Sheikhu Usman ne sai ya ce su jayi suna jayiwa sai ya halbe shi ya halbi shi sidi din shike dan sai ya fadi ya mutu eh to kusan in banda ma ita alƙalawa ita kadai ce ma aka yaka ba a ci nasara ta hannunsa ba dan ita sai hannun Muhammadu Bello aka ci nasara akai amma duka sauran yakoki zamu ga an samu nasara sosai eh to Allah ya taimake shi da wannan shi yana da jarunta kuma Allah ya bashi mataimaka waɗanda ba matsorata bane eh suna da jara'a sosai kwarai da gaske to ya shagaltu da harkar rubuce rubuce kamar yadda shi alwaziru gidadu ya bada a littafin nasa yace ya samu mutanen kasan nan na farko mafi yawan sarakunan su kafirai ne mafi yawa na kasar Hausa sannan yan galadimomi da hakimai su ma mafi yawa daga fasikai sai kafirai bangaren malamai su ma daga yan bid'a sai fasikai to a wannan hali a Sheikh Usmanu ya samu kansa akwai malamai amma mafi yawancin su yan bid'a ne wanda mafi yawa rubuce rubucen nan nasa don su ya rubuta waɗannan littattafai din kamar su Nurul Albab Ihya'us Sunna din Bayanul Bid'ah Ash-Shaytaniyya su Wasiqatul Ikhwan da sauransu mafi yawa saboda su ne saboda haka sai ya hadu da kalubale hasada da karerai da kazafi kamar yadda dai al'adar mabarrata ce a kowane lokaci duk sanda ka tsayu akan gaskiya to zaka samu matsaloli akwai malamai amma dai malaman banza ne yana kiran su da ulama usui yan bid'a ne to shi yasa ya rubuta waɗannan littattafai domin tsoratarwa da gargadi gare su a wato gaba daya wanda daga ciki ita Ihya'us Sunna tana ciki kuma Allah ya sa mata albarka dan daga ciki albarkarta su waɗancan malamai kaga ko labarin su ba kai ji ba labarin su kwata kwata to ina suke amma kuma akwai su to Allah ya saka masa da alkhairi sannan yayi karatu hannun malamai da yawa mabambanta wanda malamin sa na farko shine mahaifinsa wannan Muhammad shi fodiyo din hannunsa ya fara dama malamin Qur'ani ne kuma malamin fiqhu ne to hannunsa ya fara karatun Qur'ani da sauransu da kuma mahaifiyarsu Hawwa mahaifiyarsu shi a Sheikh Usman to ita ma yayi karatu a hannunta wannan kaga a matakin gida kenan amma a fara fita waje to haka bangaren zamfaradin ma yana da malamai nan ma kabe mu ma ba a bar mu baya ba ko wani malami Bakabe ana kiransa Sheikh Usman bin Duri Bakabe ne to yana cikin malaman shi a Sheikh Usman yayi karatun 20 ne a hannunsa sauransu littattafan nan dai na luga da sauransu to wannan kenan to kaga kebe din ma malamai ne da yake ita kebin bata bashi wahala sosai ba kamar yadda sauran yankuna suka bashi wahala to yayi karatu mai dimbin yawa to akwai malamai guda uku wanda duk ya fita sirantuwa da su na farko akwai malam Jibril ibn Umar mutumin Agadas ne dan Niger ne to lokacin Sheikh Usmanu ya tashi ya je haccan Agadas wurin sa yayi karatu mai yawa a hannunsa to sai tafiya aikin haji ta kama shi shi malamin Jibril kenan to da shi a Sheikh Usmanu yayi yunkurin su tai tare to kuma lokacin mahaifinsa na raye bai nemi izininsa ba saboda haka sai bai bi shi ba sai ya dawo gida to kusan mafi yawan karatunsa na aqida da hadisi hannun wannan malamin suka yi ya shi da Sheikh Abdullahi malami ne sosai kuma ya je Saudiya din yayi karatu a hannunsu sauransu dan shi a Sheikh Usmanu bai taba zuwa Saudiya bai ma taba tafiyar da ta wuce Niger ba da kuma nan Najeriya sauransu an gane bai samu zuwa aikin haji ba ta Allah ya karbi ransa to shi yasa ce yake cewa in qila fiya bi husnil zanni ma qila famaujatun ana min amwaji jibrila to suna ji da shi matuƙa babban malami ne sannan banda shi akwai baffan su ana kiransa da muhammad ibn raji babban malamin hadisi a shehu abdullahi yace in ka ganshi yana karanta hadisi kai ka ce yana dibar abin da ya ga dama ne ya aje abin da ya ga dama a wurin shi suka karanta sahihul bukhari suka sauke shi daga bango zuwa bango a shehu usman yana karanta masa yana bayani shi kuma a shehu abdullahi yana zaune yana saurari daga ƙarshe sai ya ba su ijaza ta sahihu muslim babban malami ne yawa ammin su ne dan uwan mahaifin su ne to shi ma ya je ƙasar Saudiya ya aikin haji ba ma su ɗaya ba shi ma ya haɗu da malaman Saudiya ya yi karatu a hannun su irin su Abul Hasan Sindi a wancan lokaci suna nan wanda babban malamin hadisi ne sannan akwai Muhammadu Sambu shi kuma kawun su ne shi ma malamin hadisi ne shi kan ma a shehu abdullahi ya ce ya zauna ma madina kusan shekara goma sha wani abu yana karatun hadisi da littattafai daban-daban wanda da ya dawo a nan saman hanyarsa a nan garin agadas garin su malam jibril na allah ya karɓi rayuwarsa to waɗannan malamai su suka yi tasiri a kansu duk wani abu da kake gani da suke ƙoƙarin fito da shi na sunna da sauransu to waɗannan malaman daga su ne an gane saboda malamai ne na hadisi malamai ne na alƙur'ani sun yi karatu ƙwarai-ƙwarai da gaske to kuka samu wani littafi nashi a Sanidul Faqiri shi a Shehu Usman yawwa duk wani ilimi da suka karanta sai da ya faɗi malaman shi da isnadi da komai hatta isnadi zuwa ga alijannu suna da shi a ɓangaren ƙur'ani suna da isnadi a Sanidul Jinni kenan sai da shehu usman da ya kawo shi an yi karatu ma la hannun mutane daban-daban da sauransu a wasu suna ɗaukar kamar shi a shehu usmanu kamar ba malamin ulumul ala ba ne saboda ana ganin bai fayi rubuce-rubuce a kai ba kuma ba haka ba ne shehu usmanu malamin nahawu ne malamin tasrifi ne malamin luga ne an gane yaushe sa littattafan nan na luga tun daga su alburda su makaba su shu'ara duk shi ya karantar da shehu abdullahi su hannu ne a shehu abdullahi ya karance su da tafsirin alqur'ani daga bango zuwa bango yace ya sauke tafsirin alqur'ani a hannu a shehu usmanu bai ma san adadi ba tun yana lisafa ma har ya bari yana ta yi da aka da ta yi ko an yi ɗin sai a ƙara kuma duk an ka ƙara sai an samu wasu ilmomi waɗanda a wancan karatun ba a same shi ba sosai da gaske to saboda haka mafi yawan ilimin tafsiri da ilimin luga da kake gani suna bayyana a hannu a shehu abdullahi daga shi a shehu usmanu ne illa shi alƙalaminsa bai yawa a can ba saboda mafi yawa ya yi mai da hankali a kan harkokin bid'o'i da abubuwan da ke walwale imani da sauransu to su ya fara rubuce-rubuce a kai bai cika rubutu a ɓangaren nahawu ko tasrifi ko luga da sauransu ba amma in kana karanta ƙasidunsa za ka san cewa malamin luga ne shi kuma a shehu abdullahi sai zan ya fi yawan rubutu a ulumul ala yawwa ya yi rubuce-rubuce a fannin nahawu kamar littafinsa al-bahrul muhit wanda baiti 4000 ne da wani abu sannan yana da lam'ul barqi shi ma littafi ne na nahawu tasrifi yana da al-hisnur rasil sannan ya yi ikhtisarinsa a ɓangaren tafsiri yana da biya'ut ta'wil fi ma'ani tanzil wanda bayan ya rubuta shi ɗalibai suka dinga kuka cewa littafin ya musu nauyi to sai ya dawo ya taƙaice shi ya samari ɗinsa ya samu suna kifayatu du'afa as-sudan shi ma an buga shi yana nan wanda shi biya ut-ta'wil asalin sa ai a Kano ya fara abin nan din sa dan lokacin shi ma yayi yunkurin ya je aikin haji shi a Sheikhu Abdullahi to da ya kama hanya ya kai Kano yana zuwa Kano sai suka rike shi dama suna da labarin sa da ilimin sa da sauransu yace musu ga inda zai je suka ce karamakalla gaskiya muna da bukata da kai kaza muna bukatar kaza da kaza da kaza to kuma dama dalilin da yasa ya bar wannan yankin Sokoto da Kebbi saboda an yi jihadi an fara samun nasara to an mutane sai suka fara lalacewa rashin tarbiyya ya shigo da zalunci ba sa son karatu suna dai sako-sako da addini bayan gashi an sha wahala wajen kafa shi to wannan abin sai ya bata mai rai ya ji tsoron kada azabar Allah ta sauka yana cikin su shi yasa kawai yanke shawara bare ya fita to da yaje Kano kuma sai ga irin abin da ya baro can kuma su ma suna da shi yaga mutane ne suna su sun karkata ga duniya haka sharholiya hada-hadan abin duniya to nan dai suka gamsar da shi sai ya zauna sai da ya shekara biyu zuwa wani cikin ta uku sai da ya musu tafsirin Qur'ani daga Fatiha zuwa minal jannati wan nas wanda da ya dawo gida ne sai ya mai da shi rubutu sai suka nemi cewa to akramakallahu muna da bukata a rubuta mana littafi wanda za alƙalai za su san yadda za su dinga hukunci sai ya rubuta musu nan take biya'ul hukami fi ma lahum wa alaihim min al ahkam sai ya rubuta ya mika musu da ya dawo kuma gida kuma ya sake mayar da shi tunda dama da ka ake komi ba wai tsaya ake ana duba littattafai bale ai magana computer ko google komai da ka ake yi to kaga kada muna da falala a kansu nakan ce mun muka koya musu tafsiri to a Sheikhu Abdullahi dai ya ci gaba da yi musu wa'azi ƙarshe dai sai suka fara gyarawa suka tuba daga sharholiya da karkatan abubuwa na duniya suka fara saiti to daga nan sai ya yanke shawaran kawai bari ya dawo gida to shine ya dawo gida ya ci gaba da rubuce-rubuce da sauransu to wannan rubuce-rubucen nasa shi yasa wasu ke ganin ai yahi a Sheikhu Usmanu kaza a ba haka bane shi ga abin da ya karkata kowannen su malami ne na yankan shakku an gane ko yawa kowannen su malami ne na yankan shakku akan wannan ulumu gaba ɗaya daga cikin ulumu sun daga na addini da na arbiya gaba ɗaya babu wanda ba su ba da gudunmawa akan sa ba to Sheikhu Usmanu dai haka rayuwarsa ta kasance saboda haka ya sha gwagwarmaya bangaren sarakuna don su sarakuna a wannan lokaci suna da'awar musulunci amma kuma musuluncin da suke da'awa bai hana musu suna tsafe-tsafe da shirka da duk wasu abubuwa dai da ke walwale musulunci ba shi yasa Sheikhu Usmanu sai ya fatawa a wannan lokaci ya kafurta su gaba daya to aka samu wasu suna suka sai ya rubuta littafi Ta'limul Ikhwan bil umuri allati kaffarna biha muluka sultan yayi bayanin dalilan da yace sarakunan nan kafurai ne duk da sarakunan da ya hadu da su manya guda hudu ne duka ba wajen gwarzo dan uwansa Yakubu dan uwansa na fata sai dan na fata din da ake kira Yunfa to wannan su yayi gwagwarmaya da su to kuma dukkanin su haka suke sai dai a samu wasu daga cikin su sun fi kafirci kamar shi Yunfa din nan na ƙarshe to ya fi ta'addanci shi tattirin arni ne an sha gwagwarmaya ƙwarai ƙwarai da gaske game da shi amma dai daga ƙarshe Allah ya taimake shi duka an ga baya gare su aka kafa daular musulunci kuma ita ce annan muna cin ribar ta har yanzu to saboda haka bai samu damar rubutu a waɗannan fannonin ba saboda ya ga almajirinsa shaƙiƙinsa ya shagaltu da wannan shi kuma sai ya karkata akan wannan kamar yadda shi dan sa Muhammadu Bello ya fi rubutu akan harkar siyasa da medicine haka ya rubuta littattafai akan harkokin magunguna da medicine sun kai guda bakwai shi Muhammadu Bello likita ne kware da gaske eh to kowa da janibin da ya dauka an gane ku kowa da janibin da ya dauka eh to malami ne kuma malami ne na fiqh idan wannan lokaci akwai sharhin muktasar da ake amfani da shi al-kharashi shi malamai ke karatu yanzu ana buga shi wani bugu mujalladi hudu manya haka sun kai girman wannan guda hudu irin wannan eh to an ce a Sheikh Usman ya haddace shi sharhi ne na muktasar eh in zai istidlali ko a ida ne da kai ke yankowa inda ya ga dama eh kasan kana jin aya haka yake eh haka yake to haka yake malamin fiqh ne sosai eh dukkan su haka suke ai kamar shi Muhammadu Bello ne dan sa eh yace sharhin sahihul babin nan Bukhari Fathul Bari yace ya haddace shi inda mujalladi 11 abu ne dansa kap ya haddace shi eh to kaga a wancan lokaci da suke rayuwa babu biro babu ainihin computer babu haske bale ai magana AC da sauransu to kai yanzu ga fanka masha Allah ga AC eh ga haske eh ga computer ga Google amma kuma ka kasa zama dalibin ilimi haba da Allah abu akwai ban mamaki ga waya to ai ka shiga cikin computer wanda su a wancan lokaci ko littafin mutun ke so sai dai ya hau doki ya je wani gari kamar yadda ya sha aika a Sheikh Abdullahi ya je ya kwafo wasu littattafai a hannun wasu malamai ya zo musu da su an ce akwai lokacin da ya je ma to sai shi wannan dai bai gamsu ya bashi littafi ya je ya kwafa ba yace to ka ara min na yan mintuna cikin awoyi a Sheikh Abdullahi ya haddace littafin da ya dawo kuma sai ya rubuta shi ya mika ma a Sheikh Usman to haka suka rayu jihadin da aka yi saboda haka mu tashi tsaye haka suka yi insha Allah duk yaƙin da suka yi to za mu karanta shi a cikin tazayinul waraqati ba za mu shiga wannan yawa hatta yaƙin da aka yi a nan Argungu duk za mu karanta alwasa sauransu auge sawa duka wannan garuruwa birnin Kebbi da sauransu duka to su ka ba kawai matsalar da suka ba su an dan samu munafunci galiban sulhu yake yi da su sai su walwale sulhu kamar yadda yayi sulhu da Argunga a wannan lokaci suka walwale wanda yana cikin dalilan da yasa aka yake su to karshe dai aka gwabza ba a ci nasara ba ko wani bangare karshe dai suka sake mika waya dai aka yi sulhu shikenan sai aka zauna lafiya su kuma birnin Kebbi shugaban su Fodi ake kiransa shine shugaban su na farko to shi kafiri ne yana da dan uwa ana kiransa Usmanu Sama to shi Fodi din bai musulunta ba amma shi Usmanu Sama dan uwansa sai ya nuna ya musulunta yazo ya ce ma shehu ai zai zo ayi tafiya tare da shi a yada addini ayi da'awa da sauransu suka karbe shi na am hannu biyu da aka yaki shi Fodi aka kashe shi sai shehu ya ce to tunda an kashe shi kuma kai ne dan uwansa yanzu mun nada ka kai ne Amiru Kebbi to ashe munafiki ne an gane munafiki ne da yadda haka ya kai ga kujerar mulki kuma yadda mutanen shehu sun yawa a birnin Kebbi sai ya tura ma abun gulu shugaban Azbina a wannan lokaci wani kafiri ne tantiri sai shi Usmanu Sama din ga aika mai takarda cewa ya zo ya kawo samani a nan birnin Kebbi ya gama da mutanen mutunan nan ya dami mutane eh ya kwaso bataliya aka zo bin dinke aka ta kashin mutanen shehu karshe dai shi ma su a shehu Abdullahi suka yake a yakin alwasa an ka kashe shi to haka aka yi ta gwagwarmaya to Allah ya sauwaka saboda haka waɗannan bayan Allah sun yi kokari sun bi mubashin abubuwa guda biyu abu na farko ya musu kyakkyawar addu'a abu na biyu ya da ilimin da suka bari wannan shine amanar da take a kanmu in ba mu yi wannan ba to mun ci amanarsu magana ta gaskiya to a ƙarshe na ji an fara kiran sallah a Sheikhu Usmanu haka ya ta gwagwarmaya Allah ta'ala ya ji kansa Allah kuma ya yi masa rahama babu shakka samun su a wannan ƙasa ba ƙaramin alkhairi ba ne kuma ya da alkhairansu da abinda suka bari a duniya ya yi ƙaranci a cikinmu magana ta gaskiya sun yi rubuce-rubuce na faɗa yana da littafi sun haura ɗari mafi yawansu an buga su haka a Sheikhu Abdullahi shi ma littattafansa haka Muhammadu Bello duka suna nan yana ana akwai buƙatar mu dinga su yi waɗannan littattafan tun da a nan aka rubuta su kuma an rubuta su ne saboda mu da iyayenmu da kakanninmu an gane? Yawa duk da tun a wancan lokaci ka ba waɗin akwai malamai a cikinsu to amma dai kuma tasirin a Sheikhu Usmanu da a Sheikhu Abdullahi kaga ya fi bayyana ya fi fitowa fili tun da su an ka sani to akwai buƙatar mu dinga sayo littattafan muna karantawa muna yaɗawa da sauransu a Sheikhu Usmanu ta kowace fuska jarumi ne da alƙalaminsa da harshensa da takobinsa da sauransu mutum ne kamar yadda shi alwaziru Gidado ya ce yana daga cikin halaye abin nan afwan alwaziru Junaidu littafin sababbin multaqatat ya ce daga cikin sifofinsa guda goma da Allah ya taimake shi da shi a Sheikhu Usmanu akwai kuwatul qalbi mutum ne wanda bai ba matsoraci ba ne bai da tsoro ko kaɗan an gane ko? Bai da tsoro yana cikin taimakon da Allah subhanahu wata'ala ya bashi na biyu sannan kuma yana yawan magana kan abin da ya gani mara kyau bai shiru a kan ɓanna sannan yana yawan ilmantar da mutane duk garin da ya je mafi yawan garuruwa ma sai ya rubuta littafi ya ba su da ya fahimci halayen mutanen garin da abin da suka fi bukata a kansa sai ya rubuta littafi sai ya miƙa musu sai ya yi gaba haka ya ta yi mutum ne mai husnul da'awa ya iya da'awa sosai bil hikima da hikima da sauransu ga husnul siyasa yana da kyakkyawar siyasa da abubuwa da sauransu to mu ma abin da ya kamata mu sa gaba kenan don mu samu nasara insha Allah ta'ala wanda ya rayu shekara 63 da wata 3 da kwana 3 63 da wata 3 da kwana 3 ya rayu a duniya Allah ya ji kansa amin Allah ya masa rahama ya rasu a nan cikin Sakkwato kabarin sa yana nan Hubbari a nan Allah ya karbi rayuwarsa bayan ya rasu ɗansa Muhammadu Bello dama tun kamin ya rasu ya rubuta takarda cewa in ya bar duniya Muhammadu Bello shi ne khalifa wanda takardar wata fito ba har an dan samu rashin fahimta tsakanin mabiya almajiran shi Muhammadu Bello din da kuma bangaren Sheikhu Abdullahi su suna ganin cewa ai dan kalinsa tunda shi ne babban wazirinsa alwazirul akbar haka shi karanta sa Muhammadu Bello yake kiransa da shi to kaga shi ya kamata a ce an ba abin nan sannan gahi duk yaƙoƙi mafi yawa da aka yi kuma shi ne amiru shi ne dai daga dai shehu sai shi to sai suka ce kuma a ce Muhammadu Bello kuma ɗansa kuma almajirinsa su lokacin takardar shi a Shehu Abdullahi bai san da ita ba eh shi ma bai fahimce su ba saboda haka sai zambe goya musu baya ba eh to kuma saboda gudun rikici sai suka da yake lokacin tana da kofofi haka guda bakwai ta sokoto din sai aka rufe kofofin gaba daya Shehu Abdullahi ya tashi daga bodinga tunda yaji an ce dan uwansa ya rasu ko da yaje an rufe sai yace abin gade da ake yada gaskiya ne mutanen ga mukami suke su sai ya dawo daga nan sai tunanin tun da bodinga ta yi kusa da Sokoto kada hayaniya ta tashi tsakanin mutanen sa da mutanen dan yayan sa sai ya tashi ya dawo Gondo to karshe dai da ya samu labarin wannan takardar to kuma sai mu bai'a ga Muhammad Bello tunda dama cikin hanyoyin shugabanci akwai wasiya wanda mun yi wannan bayani ko eh to ba abin da wanda ya saba mashara'a ba eh to Allah ya taimaka amin yawa sai ku nemi infaqul maisuri fi tarihi biladi at-tukurur na Muhammad Bello za ku samu cikakken bayani akan sa da tazyinul waraqat bi jam'i ba'd mali min al-abyad na shi Sheikh Abdullah za ku samu bayanai akan sa da kitabun nasbi nashi da ida'un nusuhi da aslul fillatiyina duk za ku samu waɗannan bayanan eh to daga baya akwai dalibin su Muhammadu Sambu Kulwa ake kiransa babban malami ne ya rubuta littafi kusan dai in dai a tarihin daula usmaniya ne ba littafi mafi girma kaman sa ya samu suna kanzul auladi wazzarari kanzul auladi wazzarari to yayi bayanin tarihin fulani komai ya kawo dai a takaice da kuma littafi alwaziru junaidu wanda malamin malam Abubakar Gumi ne shi alwaziru junaidu shi ma ya rubuta littafai da yawa ma dai amma littafi mafi kyau nasa shine dabtul multaqat shi ma yayi tarihin fulani da yaƙe-yaƙen su a Sheikhu Usman da khalifofi da suka zo duka yayi bayani akai eh to akwai littafai dai da yawa ba za mu samu dama ambata su gaba ɗaya ba nan za mu takaita insha Allahu ta'ala an ce lokaci yayi ko to gashi ko muqaddima ba mu fara ba to za mu kwana a nan wani sati sai mu tashi kai tsaye sai mu shiga littafin illa dai yanzu a takaice dai an san waye dan fodiyo ko da a gurguje ne cikin karatu za mu yi ta bujiro da abubuwan da ba mu samu mun faɗa ba subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi